الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايحك يا أمه. السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na salata wanda ya dace da 10 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 5 kenan na 6 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Jiya idan ba a manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya, to yau 4 ne ga wata yau, to hudu ga wata kenan, hudu ga wata 11. Je ne idan ba manta mun tsaya ne karshen aya ta 143 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. Yau kuma zamu tashi aya ta 144. Kafin haka akwai maganganu guda uku. Magana ta farko, maganar da nace bashin ta tun shekaran jiya dangane da yin al-qunut, wato domin yin la'anta ga waɗansu waɗanda suke cutar da musulunci, ko da maganganunsu ko da ayyukansu. Mun karanta hadisi cikin Sahih Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yin irin wannan al-qunut ga waɗansu mutane a da, ya rinka kama sunayensu yana la'anta su a cikin sallah, domin saboda suna cutar da musulmai, suna kokarin cutar da addinin musulunci. Karshe Ubangiji ta'ala ya saukar da aya ta laysa lakum min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun, wadda ta zanto ita ce ta hana shi ci gaba da irin wannan al-qunut. To da haka sai malamai suka yi sabani dangane da mas'alar a yau, idan mun samu wani na cutar da addinin musulunci, shin ya halatta mu sashi a cikin al-qunut, ko ma cikin kowace irin addu'a mu ambaci sunansa, ko bai halatta ba? Da yawa daga cikin malamai magabata suka ce bai halatta ba ka ambaci sunan mutum da sunansa, amma ya halatta a cikin rububi, a cikin taro, ka ce ya Ubangiji ka kariya ka la'anci duk masu fada da addinin musulunci, ya Ubangiji ka kariya ka la'anci duk masu cutar da al'ummar musulmai a duk inda suke. In ka faɗa haka a cikin sallah ko a wajen sallah, wannan ya halatta, amma ka ambaci mutum da sunansa shine ba za ka yi ba, tunda manzon Allah na ambaton waɗansu da sunayensu kuma an hana shi. Ina fata an fahimta. To wannan shine yafi dacewa da daidai. Duk wanda za a la'anci shi, sai dai a la'anci shi cikin rububi, amma ba za a kama sunan mutum ba, domin shari'a a hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala take. Ta iya wa kala an ce mutum ka ambaci sunansa a yau, kala an ce shi gobe kuma ya shiryu, yana waɗansu ayyukan musulunci sama da naka. Ina fata an fahimta. Shi yasa cikin irin waɗanda manzo Allah ya ambaci sunayensu akwai waɗanda sun musulunta daga baya, shine hikimar hana shi yin addu'a din game da su. Ina jin ba sai na tsawaita ba. Na biyu kuma wannan yana neman ƙarin bayani ne dangane da al-qunut da ake karantawa na witri, cewa ka taɓa yin bayani, yana nufin ni ka taɓa yin bayani a wani lokaci da ya wuce a baya, cewa idan an tashi karanta al-qunut a cikin witri, bai dace ba limami ya rinka rera shi wajen karanta addu'o'in yadda yake rera ayoyin al-qur'ani. To ina neman ƙarin bayani game da hakan, abinda ya faɗa kina a cikin tambayarsa. Wato shi al-qunut iri biyu ne. Akwai al-qunut na nawazil, wata musiba ta sauka a ƙasa. To irin wannan al-qunut din ana yin shi a dukkan salloli guda biyar, kuma lokacin yinsa shine bayan limami ya ɗago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe kafin ya tafi sujada. A lokacin zai ɗaga hannu sama yana addu'a a bayyane, ko da sallar da aka yi ta ko ta azhar ce ko ta la'asar, masu karatun surranci zai rinka yin addu'a din mamuna cewa amin. Wannan shine al-qunut na nawazil. Idan wata musiba ta sauka a ƙasa, ko wata annoba ta sauka, ko ana jin tsoron saukarta, an ga alamunta, ya halatta a yi irin wannan al-qunut din. Amma al-qunut wanda ake na wutiri, shi kuma ana yin sa ne a raka'a ta ƙarshe ta wutiri, kuma lokacin yin sa shine bayan liman ya kammala karatu na sura a raka'ar kafin ya tafi ruku'i. Lokacin zai ɗaga hannu yayi wannan addu'a din. Shi al-qunut na nawazil wanda muka gama bayanin sa ɗazu, bai da wata siga da aka iyakance cewa ita za ka yi amfani da ita lokacin da ka zo yin al-qunut din. zaka karanta addu'an ne gurgudan bukatar addu'ar, wata musiba ce ta taso, wata matsala ce ta taso wadda ta dace da wannan zamani, ita zaka furta, ba iyakance maka kalmomi da zaka yi amfani da su ba. Amma al-qunut na wutiri wanda ake yi a cikin Ramadana, to shi kam kamar yadda na faɗa akan yi shi tun kafin aje sujada, bayan ka kammala karatu kafin ka tafi ruku'i ba ma sujada ba. To wannan manzon Allah ya koyar da ɗaya daga cikin jikokinsa kalmar Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kalmomi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan. A wata riwaya akwai dan ƙarin waɗansu jumlolin uku ko hudu ko wani abu makamancin haka, amma dai takaitacce ne kwarai da gaske. Shi ne kalmomin da mutum ke amfani da su lokacin da zai karanta wannan al-Qur'ani. Kuma tunda addu'a ce, mutum ba zai karanta ta ba a tsarin da yake karanta al-Qur'ani, tunda al-Qur'ani manzo Allah ya yi umarni a yi taganni da shi. Yace laysa minna man lam yataganna bil-Qur'an, baya cikin mu wanda duk baya rera Qur'ani. Wato ba a so ka karanta al-Qur'ani da yarenka da harshenka, sai dai ka karanta shi da larabcinsa. Tunda Allah ya ce inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, Qur'ani ne da aka saukar da shi da harshen larabci. To da haka a cikin al-qunut ko yau za ka ga abubuwan da mutane suke yi suna da yawa, imma dai ya kasance an ƙara kalmomi da yawa har ma mutane sun kasa bambance ina ne daidai inda manzon Allah ya koyar, ina ne ƙarin kalmomin da suka shigo ciki, ko kuma rera shi irin yadda ake rera karatun al-Qur'ani, ta yadda idan kana daga nesa in ba dan kalmar Allahumma Allahumma da take maimaituwa ba, ba bambance tsakanin addu'o'in da karatun al-Qur'ani, wanda wannan kuskure ne, ba a rera addu'a, Qur'ani ne kadai ake rerawa. Ko da hadisin manzon Allah ba a rera shi wajen karatunsa, don ba a yin tilawarsa, al-Qur'ani ne kadai ake wa wannan. Ina fata an fahimta. Sannan kuma a cikin kalmomin, wani lokaci mutum yakan samu kansa cikin kalmomin da ba su dace yawa Allah magana da su ba, kamar yadda na faɗakar zaka ji mai addu'a na cewa Allahumma la tada lana fi maqamina hadha zanban illa ghafarta, ma'ana ya ubangiji kar ka bari mu bar wannan wajen sai kai mana gafara. Ba a yi wa Allah haka cikin addu'a. Yana daga cikin rashin ladabi ga Allah ka ce masa ya Allah kar in bar nan sai kai mun gafara, kar rana ta faɗi sai kai mana gafara, sai dai ka ce ya Allah kai mana gafara, ya Allah ka ji kanmu. Allah ya zaɓi lokacin da ya dace da shi, don ayyukansa suna tafiya ne da irada ta sa, fa'alun lima yurid, ba mai tilasta shi. Idan ka ce kar kai mun gafara kafin in bar nan gurin, kar kai mun gafara kafin rana ta faɗi, kar kai mun gafara lalle wato kar ka bari rana ta faɗi kai baka yi mun gafara ba, kar ka bari in bar nan baka yi mun gafara ba, ma'ana mutum yayi abin da ake kira al-i'tida a cikin addu'a. Waɗannan bayanai da waɗansu makamantansu, babban malami Bakar Abu Zaid ya yi bayani a cikinsu gamsasshe game da du'a khatimul Qur'an da kuma al-qunut, duk ya yi illata tafiya kai waɗanda suke masu muhimmanci kwarai da gaske. Babban malami ne a ƙasar Saudiya, yana ɗaya daga cikin limamai a haram, daga baya kuma wani uzuri ya sa ya bar limanci ɗin. Da haka dai wannan shi ne ya fi dacewa da sunna, lokacin da liman zai karanta wannan addu'o'i ya kasance karanta addu'a ya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, ko Allahumma hadina fi man hadait, in yana ganin shi tare da mutane ne ya karanta su yadda ake karatu, amma ba rera ba, ba rera wa yadda ake rera karatun al-Qur'ani ba. Wannan abu na uku shine wannan atamfa da wani bawan Allah ya zo mun da ita, wanda atamfa ce ake sayarwa mata a kasuwa amma kuma da bismillah a jikinta. Domin duk wanda ya ga abinda na bude nan gurin zai iya karanta cewa lalle an rubuta bismillah. To ko shakka babu wannan abu ne mai muni kwarai da gaske. Da haka ya kamata diloli din da suke sayo atamfofi suna sayarwa mutane su rinka tantance wani kamfanoni za su sayo atamfa a wurin su. Ba kowane design kawai aka yi ba, ko an sa sunan Allah, ko an rubuta sunan manzon Allah, ko wata ayata al-Qur'ani za a rinka sayarwa ana bai al'ummar musulmi. Don wulakanta al-Qur'ani ridda ne, fita ne daga cikin addinin musulunci. Kafirai za su so su yi irin waɗannan atamfofin su rinka bawa muna sawa don mu taya su wulakanta addinin mu. Dan mu taya su cin mutuncin ayoyin al-Qur'ani da hadisi na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Irin wannan atamfar hukuncin ta idan an same ta sai a tattara ta sai a kona ta. Don bai halatta a saba, bai halatta a yi labule da ita ba, dan labule da ita ma wulakantarwa ne. Bai halatta ba a yi matashin kai da ita, bai halatta ba a yi fulo da ita, ballantana kuma a ce za a yi tufafi a zauna a kai. Irin wannan idan an same ta hukuncin ta a cikin addinin musulunci shine a kona. Dukiyar da aka yi hasara Allah zai mayar maka da abin da ya fi alkhairi. Sama da ka ce ka sa ka wulakanta ayar al-Qur'ani, ka ci moriyar dukiyarka, amma kuma wutar jahannama tana jiranka. Allah ya tsare mu. Na ce abinda muka tsaya a kansa aya ta 143, yau kuma za mu tashi farkon aya ta 144. Me Allah ya ce?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
بنجيجي وما محمد إلا رسول. النبي صلى الله عليه وسلم باقوا بني بشي فاتي منذو قد خلت من قبله الرسل منزلني سنشوء لكاتنسا معنا صفة دتكي تتردسي صفة ترسالة منذو نعو بنجيزي بايدا ونقنقلين صفة إلهانتكا بايدا خصائص دقتكين خصائص نربوبية بل لن تناعتي باشي إيا يواي متو بل لن تناعتي يافكاركم وانسا أبا بيدا إكي كلا العوارض البشرية سحوكنسا mutun ne shi wanda Allah yake bance shi da risala, to tunda mutun ne ababan da ke iya samun mutane na iya samun sa, ciwon kai, zazzabi, mura, mashako, barci, yunwa, kishirwa, gajiya, sannan kuma zai iya yiwa ya mutu. Kamar yadda manzanni da suka gabace shi ire-iren waɗannan al'amura sun shafe su kuma sun mutu sun shuɗe. Dan haka a yau idan aka ce Allah ya karɓi rayuwarsa ko idan aka ce ya mutu, wannan ba shi ne farau ba cikin manzanni, domin siffar da Allah ya basu siffa ce ta manzanci, wahayi, iyar da wahayin ga mutane, ba wai siffa ce ta dawwama dindindin wanda ba mutuwa ba. Ina fatan kun fahimta ka. Ma'ana dai wannan aya mayar da martani take dangane da waɗanda suke ganin yaya za a ce annabi ya mutu. A lokacin yakin Uhud, bayan ƙura ta runtaɓe, faɗa yayi faɗa, rikici yayi rikici, an ji manzo sallallahu alaihi wa sallama rauni aka jini na zuba a kansa, an karya masa hakori, kula ta tarnike, waɗansu ma sun gudu cikin waɗanda ake ganin jarumai ne mafaɗata, cikin mutum 700 waɗanda suka yi ragowa tare da annabi suka kewaye shi mutum 10 ko 12. Kaga faɗa yayi faɗa kenan, rikici yayi rikici. Sai Abu Sufyan ya zo yana cewa afil qaumi Muhammad, yaya Muhammad na cikin ku? Manzo Allah ce la tujibuhu, kar ku ba shi ansa. Yace afil qaum ibn abi quhafa, dan gidan Abu Quhafa yana nan? Manzo Allah ce la tujibuhu, ku banza da shi, kar ku ba shi ansa. Afil qaum Umar ibn al-Khattab, shin Umar dan Khattab na nan? Manzo Allah ce la tujibuhu, ku shiru. Sai Abu Sufyan yace kutilu. Daga nan sai ya daga hannu ya ce a'aluhubal, u'uluhubal, sai manzo Allah ya ce to ku ba shi ansa. Yana ta u'uluhubal, ɗaukaka ta tabbata ga hubal, gunkinsu kenan. Ma'ana yana ganin nasarar nan hubal ne ya kawo musu ita. Ɗaukaka ta tabbata ga hubal, manzo Allah ya ce ku ba shi ansa. Sai suka ce me za mu ce? Ya ce ku ce Allahu a'ala wa ajal. Allahu a'ala wa ajal. Sai sahabbai suka faɗa Allahu a'ala wa ajal. Sai Abu Sufyan ya sake cewa lana la uzza wala uzza lakum, mu ne muke da uzza, ku kan ba ku da uzza. Afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra, mazallata ku ba shi ansa mana. Suka ce me za mu ce? Yace ku ce Allahu maulana wala maulanakum, ubangiji shine maula din mu jibuntin lamarin ku, ku ko ba ku da wanda zai jibuntin lamarin ku. Daga nan Abu Sufyan ya faɗi dai irin bakaƙen maganganun da zai rinka faɗa, don saboda waɗanda aka kashe cikin musulmi suna da yawa, wajen mutum 70 waɗanda suka yi shahada. Yana ganin wato yaƙi ya tashi, sakamakon shi ne Abu Sufyan da mutanensa sun ci nasara akan manzo sallallahu alaihi wasallam. Da haka yake cewa wato ainihin alharbu sijal, tilkal ayyam alharbu wato yaki dama yawmul lana wa yawmul alaina, yau ka ci nasara gobe ka ci nasara akan ka. Amma tare da haka sai yake cewa satajiduna musla lam amur biha wa lam tasuni, idan kun bintika cikin gawawwakin ku da aka ce za ku ga waɗanda aka tantana gawarsu aka wulakanta gawarsu, yace to ba fa ni ne umarni a haka ba, duk da kuma abin bai bani haushi ba. Kaji Abu Sufyan bai sa ai haka ba amma abin kuma bai bashi haushi ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam wato aka rinka yada cewa ai ya mutu sakamakon shirudin da aka ji, dan haka munafikai suka rinka cewa to tunda ya mutu ai shikenan sai mu nemi uzuri wajen mutanen Makka, mun sa hannunmu cikin hannayensu mu gaisa mu nemi uzurin juna mu koma addininmu na gargajiya, tunda an riga an kashe shi shikenan menene zamu tsaya mu bata kanmu lokaci. Sahabbai masu karfin imani suna cewa to idan ma har ya tabbata an kashe shi me amfanin rayuwarku bayan kashe shi, ku ci gaba da yin gumurzu akan abin da aka kashe shi kuma har aka kashe ku akai. Sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, manzo sallallahu alaihi wa sallama siffa siffa ce ta manzanci, kafin sa manzanni sun zo sun shude. Afa in mata, yanzu idan ya mutu, au kutila ko in an kashe shi, in qalabtum ala aqabikum, sai ku juya baya akan digadiganku ku bar addini, wa man yanqalib ala aqibaihi, dukkan wanda ya juya baya akan digadigansa ya bar addini, falan yadurra Allah shay'a, bai cutar da Allah komai ba. Wa sayajizillahu shakirin, da sannu Allah zai yi sakamako ga masu godiya. Abinda ake nufi da masu godiya, as-sabitina fi imanihim wa aqidatihim, as-sabitina ala al-mabda, waɗanda suka tabbatu ta fuskar imani ta fuskar aqida, waɗanda suka tabbatu akan manufa ba su canja ba. Kasancewar rayuwar annabi ko shakka babu na ba su kwarin gwiwa. Idan Allah ya karɓi ran annabi, wannan baya nuna su juya baya su bar addini, za su ci gaba da riko da addini din. Su ne wa sayajizillahu shakirin. Sai Allah ce wa ma kana li nafsin an tamuta, babu wata rai da za ta iya mutuwa, illa bi iznillahi, sai da izinin Ubangiji, da yardarsa ne da kuma kaddarawarsa ne, dukkan wani mai rai yake mutuwa. Kitaban mu'ajjala, lafazin kitaban din nan mazdar ne, ai kutiba kitaban mu'ajjala, an rubuta hakan rubutu abin iyakancewa lokaci. Kowane mutum an kaddara zamanin da zai yi, kwanakin da zai a cikin rayuwarsa, shekarun da zai yi, adadin numfashi da inda zai taka ya je ko ya dawo, shine kitaban mu'ajjala. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha, dukkan wannan da ya nufaci sakamako na duniya, wannan shine manufarsa da riko da addini, nu'tihi minha, sai mu bashi abin da yake so na duniya din. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha, wanda ko manufarsa ita ce lahira, to shikenan sai mu bashi sakamako na lahira saboda kyakkyawan niyyarsa. Allah ya saki maimaita wa sanajizu shakirin, da sannu zamu yi sakamako ga waɗanda suke masu godiya wa Allah. Masu godiya wa Allah su ne waɗanda suke masa bauta shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba, su ne waɗanda suke kadaita manzansa sallallahu alaihi wa sallama da da'a da biyayya, cikin abin da ya musu dadi ko cikin abin da bai musu dadi ba. Sai Allah ce
wa ta'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabili llahi wa ma dhafu wa ma istakanu wallahu yuhibbu ssabirin.
Ubangiji cewa ka ayyin min nabiyyin, lafazin ka ayyin wato suka ce haka yake harafi da mai zaman kansa, ana amfani da shi don nuna adadi mai yawa. Wa ka ayyin, da yawa min nabiyin daga cikin annabawa, katala ya fita filin yaƙi ya buga yaƙi tsakaninsa da abokanan adawa, ma'huri biyuna kathirun, tare da shi akwai mabiya masu yawa waɗanda suka yi imani da shi suke tafiya akan tafarkinsa. Lafazin ribbiyu suka ce nisba ne ila rabb, wato kamar rabbaniyun ne amma a wata siga ɗin ta daban, a wani larabcin na daban. Ribbiyuna, duk da waɗansu sun yi inkari sun ce da nisba ne zuwa ga rabbu, da sai aiwa ra'un din fata a ce rabbiyu, to amma kuma ya halatta a larabci din a ce ribbiyu din. Ar-ribbiyu mutumin da yake na Allah, wanda baya cewa baya aikatawa sai abinda Allah ya ce ce, abinda Allah ya ce aikata, wato mutumin da yake kokarin bin Allah sau da kafa shine ribbiyun. tare da wannan annabin akwai rubiyun wato ainihin mabiya waɗanda suke na gaske kasirun masu tarin yawa famma wa hanu lima asabahum fi sabilillah ba su taɓa yin rauni ba saboda irin abin da ya same su a tafarkin Allah na raunuka ko a kashe waɗansu daga cikinsu ko a ji musu ciwo ko a ribace waɗansu a matsayin fursunonin yaƙi wa ma da'ahu kuma ba su taɓa yin rauni ba wa matsakanu ba su taɓa miƙa wuya ga abokin adawa ba wallahu yuhibbu sabirin ubangiji ta'ala yana son masu haƙuri da juriya wato wannan aya tana lallashin su sahabbai da suka samu kansu a wannan jarraba ta ubangiji a yaƙin Uhud an karkashe waɗansu an musu raunuka sai Allah ke tunatar da su dama ita ce sunnar annabawa da yawa cikin annabawan da suka wuce a baya hakan ta faru gare su wa ka ayyin min nabiyin wato ka ayyin dinnan da yawa waɗansu suka ce asalinsa kafu tashbihi ne da kuma ayyu al-istifhamiyya wato ayyun al-istifhamiyya sannan ga ka sai aka haɗe su da juna sai zanto ka ayyun to ƙarshe sai aka canja tanwinin da ke cikin ayyun sai zanto nunun sai zanto ka ayyin min nabiyin qatala dan haka a wata kira'ar ka ayyun a wata kira'a wa ka'im min nabiyin sannan a wata kira'a ka ayyin min nabiyin qatala a wata kira'a wa ka ayyin min nabiyin kutila da yawa cikin annabawa akwai wanda an kashe shi a wajen yaki to kaga idan ka dauki kira'ar qatala da yawa cikin annabawa sun fita yaki wannan haka ne fita yaki a cikin sunnar annabawa ne ba umarnin suke a gida su zauna ba su sa mabiyansu su fita a su ma fita ake da su idan ka dauki kira'ar wa ka ayyin min nabiyin kutila da yawa cikin annabawa akwai wanda an kashe shi a filin yaki ashe kashe shi baya zama aibi game da addininsa wannan Allah ya so ya girmama ladansa ne ya kaddara masa kisa din a hannun abokan adawarsa ina fata an fahimta wato domin idan mun dauki kutila an kashe shi qatala yayi yaki to duka guda biyun annabin yayi yakin kuma an kashe shi li'annal qira'ataini kar riwayataini domin kira'a guda biyu karkashin aya sai zanto kamar riwaya guda biyu ce ta hadisi wannan riwayar bata hana kai aiki da wannan riwayar wannan bata hana kai aiki da wannan to haka kira'a guda biyu wannan tace kaza wannan tace kaza idan ka bayar da kowace ma'ana sai ta zanto ma'ana ce mai cin gashin kanta qatala annabi ya fita yaki qutila an kashe shi wajen yaki guda biyun sun faru ya fita yakin yayi sannan kuma an kashe shi a wajen yakin amma idan ka dauki kira'ar qutila an kashe shi kila bai je yaki ba idan ka dauki kira'ar qatala kila ya fita yaki amma ba a kashe shi a wajen yaki ba amma in ka hada kira'a guda biyu kai aiki da su ya fita yaki kuma an kashe shi a can wanda shine falalar ka kashe a kashe shine falalar ko ba haka ba wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsirun fama wahnu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa masakanu ma'ana dai tunda haka abin yake sunnar annabawa ne su fita yaki sunnar annabawa ne a kashe wani adadi na mabiyansu sauran su yi ragowa kuma sunnar waɗanda suka yi ragowa ne waɗanda ba a kashe ba jajircewa da tsayawa akan manufa to kuma wanda kuka je yakin Uhud ya kamata ku da kuka yi ragowa da masu raunukan cikinku su jajirce su tsaya akan manufa domin na daɗin fama wa hannu lima a sabahun fi sabilillah babu wani rauni da suka yi ba su ragwance ba wa maza uku ba su ragwance ba wa matsakanu ba su miƙa wuya ba to kuma bai kamata ba a yanzu ɗin ku samu rauni ku samu ragwanci ku samu miƙa wuya ga abokan adawarku ya kamata ku tsaya tsayawa ta tsayuwar daka kenan darasi ne Allah ke baiwa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wannan shine sunnar Allah ga annabawan baya dan haka wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri waɗanda za su tsaya ɗin ba za su gudu ba sai Allah ya ce
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
ubangiji ce wama kana qaulahum maganarsu bata kasance ba illa an qalu face fadar su rabbana ya ubangiji izfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina da ketare iyaka da muke cikin lamurranmu wa sabbit aqdamana kuma ka tabbatar da dugadugunmu kan tafarki madaidaici wansurna alal qawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafare irin waɗancan mutane abin da suka riga fada kenan, idan suka fita yaki suka samu nasara sun san gaman kasar ɗan Ubangiji ne da taimakonsa da agajinsa. Idan suka fita yaki suka samu kishiyar haka, to sai su yi tunanin kila cikas ɗin daga gare mu ne, alƙawalin Allah ne zai taimaki mu, mene wannan alƙawalin yana nan. To amma kila mu ne siffofin imani ba su cika ba tattare da mu, don haka sai alƙawalin taimako ya yi jinkirin zuwa. Shi ne ma'anar kawai, ba abinda suke cewa idan sun ga an kashe waɗansu daga cikinsu, waɗansu an ji musu rauni, sai su ce ya Ubangiji muna neman gafararka, lalle mun yi laifi ne shi yasa ka jarrabe mu da rashin nasara. Ya Ubangiji muna neman yafewarka, ya Ubangiji tabbatar da digadiganmu. Shi ne illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Allah ya ce fa atahumullahu thawabad dunya, sai Ubangiji ta'ala ya ba su sakamako na duniya. Sakamakon duniya shine nasara akan abokanan adawa, samun ganima a wajen yaki. Tunda Allah ya ce qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Ba abinda kuke jira ya same mu, ko kafirai, ba abinda kuke jira ya same mu mumun mu ne din, sai ɗaya daga cikin kyawawan al'amura guda biyu. Kyakkyawa ta farko, nasara a kanku. Kyakkyawa ta biyu, ma'ana Ubangiji ta'ala ya arzuta mu da shahada ku kashe mu. Idan mun mutu kun kashe mu, shahada ce, ba hasara ba ce mu a wajen mu. Idan kuma mun kashe ku, ma'ana za mu samu riba ta ganima, sannan mu samu ribar ɗaukakuwar addini a hannunmu, mu samu ladan da Allah ya yi tanadi ga wanda suka yi irin wannan aikin. Saboda haka mu babu hasara a cikinmu. Shi yasa babu taɓaɓɓe a wajen yaƙi irin wanda ya je yaƙi ba da imani ba, irin wanda ya je yaƙi ba da manufar karɓar Allah ta zanto ta ɗaukaka ba. Babu mai cin nasara a wajen yaƙi sai wanda ya fita yaƙi ba don ganima ba, ba don cin mutuncin wani ba, sai don kalmar Allah ta yi sama, tutar addinin musulunci yake so ta ɗaukaka. To wannan babu hasara a cikin lamarinsa. Shi ne fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Ila wani ya ce wato gashi Allah ya ce zai ba su thawabad dunya, zai ba su husna thawabil akhirah, kyakkyawan lada na lahira. A baya kuwa ana maganar cewa wa man yuridu thawabad dunya nu'tihi minha, wanda duniya yana fata sai a bashi. Wa man yuridu thawabal akhirati nu'tihi minha, wanda lahira yana fata sai a bashi lahira din. Wannan gaba a cikin wannan aya sai ta nuna cewa kamar mutane masu niyya iri biyu ne, ɗaya duniya yake so, to sai Allah ya bashi duniya din, ɗaya kuma lahira yake so, shi kuma sai a bashi lahira kadai, ba za a bashi duniya ba. To amma a wannan ayar sai ce fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah, sai ba su duka guda biyun. Ma'ana shi wanda ya fita lahira sai a bashi kyakkyawan sakamako a duniya, kuma kyakkyawan sakamako a lahira. Me wancan aya take nufi? Wancan dai tana nufin mutumin da ya fita yaki dan duniya din tsantsa, wanda bai fita da wata manufa ba sai ta duniya, duniya kawai yake so. To shi ne Allah ya ce mun yi dusawa ba duniya nuti minha, ko da wannan bayarwar da ya ce za mu ba shi duniyar ba wai kofa ce a buɗe cewa duk wanda ya fita din duniyar za a ba shi ba, don a wani wurin ya riga ya ƙayyade man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al'akhirah وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Wanda ya kasance duniya yana fata, to abin nan da yake so mu bashi na duniya sai mu bashi din, amma abin da muka ga dama ba abin da yake so ba, kila shi yana son kaza sai mu hana shi kaza mu bashi abin da ba shi yake so ba. Sannan kuma bayarwar ba ga dukkan wanda ya nufaci duniya za ba duniya din ba, liman nuru daga wanda muka ga dama, ta iyawa ka nufaci duniyar kuma kai hasara, baka samu duniyar ba kuma babu lahira. An gane ko? Dan haka anan da yace man kana yuridu thawabad dunya nu'tihi minha, ba sharadi bane cewa duk wanda ya nufaci duniya zai samu, kila ya samu kila kuma ya rasa, amma wanda ya nufaci lahira babu yanda za a iya rasa. To shi kuma wanda ya nufaci lahira, ko dai a bashi lahira kadai ko kuma a hada masa duka guda biyun, an gane ko? Amma ba za a tabar da shi bai zanto babu duka guda biyun, zai samu ko duka guda biyu ko kuma ya samu ɗaya daga ciki. Shine qul hal tarabbasuna bina illa ihda al husnayn. Al-husna ta farko duniya, nasara a wurin yaki da ganima. Al-husna ta biyu lahira, aljanna jannatin arduha samawati wal ard. To Ubangiji ta'ala na iya hada mutum da kafa, atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Waɗansu malamai ma sai ƙara bayani cewa ai dukkan mutumin da ya nufaci lahira to duniyar ma sai Allah ya bashi. Ta iya cewa kace to ai gashi an je wajen yakin an kashe shi, ina da tabbas din zai shiga aljanna tunda Allah ya bada labari cikin Al-Qur'ani. To amma bai ma dawo gida ba, ballantana kace ya samu duniya. Sai Ubangiji ya sa masa lisanin sadiqin fil akhirin, a rinka ambatan shi ana yabansa bayan bayana ba ya samu duniya ba. Wani in zai samu a ambaci sunan shi don mai dubur ta san shi ko nawa ne ba sai ya kashe ba, a kan shuhura wani ya yadda ya kashe ko nawa ne, wani ma yadda ya hasarar imaninsa a kan ya shahara a san shi. To sai Ubangiji ta'ala ya rubuta musu lisanu sidiqin fil akhirin, a rinka ambatansu. Yanzu yau da an ce Umar ɗan Khattab sai ka ji zuciyarka na san shi, Usman ɗan Affan sai ka ji zuciyarka na ƙaunar shi, Abubakar, Ali ibn Abi Talib, duk wannan lisanu sidiqin fil akhirin kenan. Ubangiji ta'ala ya rubuta musu yabo, kuma waɗanda suka zo bayansu suna yi musu addu'a, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. akwai rabon da yafi wannan, ma'ana sun samu tun anan duniya kuma za su samu a lahira kenan. fa atahum allah thawabad dunya wa husna thawabil akhirah, allah bai ce thawabad dunya kuma thawabil akhirah ba, sai ce wa husna thawabil akhirah, dan bambanci dake tsakanin duniya din da lahira. walal akhiratu khairul laka min alula wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila wallahu yuhibbul muhsinin, ubangiji ta'ala yana san masu ihsani, kamar yadda muka fassara masu ihsani a jiya, masu ihsani tsakaninsu da Allah da masu ihsani tsakaninsu da mutane. sai Allah ce
ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yarudukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.
وبنجدتي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسك إيماني إن تطيعوا الذين كفروا إذا هركوا كي بيئي يا وطن دسك كافرتا كوك بيئي متسكين أبن دسك تواكوي كوكو أيكتا يردوكم على آقابكم ذات ما يردكوا بايا أكن دقا دقنكو فتنقلبوا خاسرين, sai ku juya kuna hasararru, ma'ana za su zama sababin yin riddarku da barin addininku. wannan magana ana fuskantar da ita ne a karan fari zuwa ga su dai sahabban da suka je yakin Uhud, domin lokacin da aka yaɗa jita-jitar cewa manzon sallallahu alaihi wasallama ya mutu, munafikai suna ta cewa to tunda ya mutu shikenan kowa ya bar addininsa, muna kawai mu koma mu je mu yi sulhu tsakaninmu da 'yan uwanmu da muka ɓata da su, muka yi hijira muka baro gari saboda su, mu je mu sasanta da su. da'una nadau aidina ala aidihim, ku kyale mu je mu dora hannayenmu akan nasu mu musu baya a shikenan ayi sulhu. to kaga wannan da'awa da munafikai suke yi da'awa ce ta kokarin mayar da mutane baya, da'awa ce ta mutane su yi ridda. shi yasa sai Allah ya fadakar da mu nan, ya ayyuhallazina amanu, ya wadanda suka yi imani, in tuti'u fariqan min allazina in tuti'u allazina kafaru, in kun bi wadanda suka kafirta, yaruddukum ala aqabikum, za su juyar da ku kan daga daganku. ku dai nabi yawa maganganun sun cewa wai ku bar addini shikenan ya riga ya kare, addinin na Allah ne, addinin na Allah ne. shi yasa aka gane fiqhun sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasuwa din ta gaske ta ya mutu sallallahu alaihi wasallam, da yawa daga cikin sahabbai labarin ya dumauta su, ya tayar musu da hankali ta yaya za a ce annabi ya mutu. sayyidina Umar ibn Khattab yana cikin waɗanda shi ba su yarda ba cewa annabi ya mutu. sayyidina Abubakar lokacin da abin ya faru yana wani gidansa na gona a bayan garin Madina, ya shigo cikin garin Madina ya ga gari a rikice, ya tambaya me ya faru, aka ce ga abin da ya faru, amma ga Umar ibn Khattab can ya tsare mutane a masallaci, ya zare takobi, ya hana kowa magana, ya ce shi bai yadda ba a ce annabi ya mutu. sayyidina Abubakar ya shigo masallaci ya ga mutane halin da suke ciki, sai ya wuce su bai ce musu komai ba, sai ya shiga ɗakin Ummuna Aisha tunda ana aka jiyyaci annabi, domin lokacin da annabi baya da lafiya yana rabon kwana a tsakankanin matansa, yawa ɗauke shi a kai shi can ɗakin, gobe a ɗauke shi a kai shi can ɗakin, duk da fa baya da lafiya ɗin, san mata ba sa yafe kwanakinsu, sai an yi da gaske baya da lafiya fa, amma sai an kai shi, shi kuma ya fi son ya zauna a ɗakin Aisha. to don saboda haka da kanshi sai ya rika cewa aina ana gadan, gobe a ina nake, sai a ce ɗakin Hafsa, sai jibu fa ɗakin Ummu Salma, gata fa ɗakin wanci, har sai ya ce to daga nan fa idan an ce ɗakin Aisha, sai su ga yayi farin ciki sallallahu alaihi wasallam. da ƙarshe dai tara su, yace ku yi mun afuwa, ajiyace na ɗakin Aisha, suka ce mun yafe, akai ka ɗakin Aisha ajiyace ka, yana ɗakin Aisha Allah ya karɓi rayuwarsa. Yana daga cikin alfaharin ummuna Aisha ta ce, ina tallafe da annabi, yana tsakanin ƙirjina da wuyana da muƙamuƙina, Allah ya karɓi rayuwarsa. Aka ce, to ina za a kai shi a binne? Ka'ida, annabawa ana binne su ne a inda suka mutu. Kaga anan wurin wata falala ta ummuna Aisha, za a sake binne annabi kuma a ɗakinta bayan ya rasu a hannunta. To lokacin da sayyidina Abubakar ya shigo, ya ga mutane a masallaci, ya wuce su bai ce musu komai ba, sai ya shiga ɗakin Ummu Aisha, sai ya tarar da annabi yana lullube da mayafi, an rufe shi da wani mayafi. Da ya buɗe shi, ya kalle shi, ya matsa kusa da shi, ya tabbatar lallai ya cika. Ya ce, mahaifana su zama fansarka ya Rasulullah, babu yanda za a yi Allah ya haɗa maka mutuwa biyu. Mutuwar da ake yi ta farko ka riga ka yi ta, daga wannan kuma ba kai ba wata mutuwa har abada. Sai ya durƙusa, ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce, tsibta hayyan wa mayyitan ya Rasulallah, ya ce, ƙamshi kake lokacin rayuwarka, ƙamshi kake har bayan ka mutu ya Rasulallah. Sannan ya tashi, idanunsa na hawaye, ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da mayafinsa, sannan ya fito, ya zo ya samu Umar ɗan Khattab na magana, ya ce, Umar yi shiru. Umar yace ba zan yi shiru ba. Yi shiru yace ba zan yi shiru ba. Sai sayyidina Abubakar kawai ya hawo kan minbar yace, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Dan mutanen da suke sauraron Umar sai suka yi banza da shi, sai suka juyo wajen sayyidina Abubakar. Da ya gama khutbatul haja da manzon Allah ke bude maganganu da ita, sai yace, ya ku mutane, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ya ku mutane, duk wanda yake bautawa Muhammad, to Muhammad dai ya riga ya rasu, Allah ya karɓi kayansa. Wanda ko yake bautawa Allah, to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa. Sai ya karanto ayar da muka bude tafsiri da ita yau, wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu shakirin. Sahabbai kowa sai ya tamaimaitawa, sai maimaita ayar take. Abdullahi dan Abbas yace, wallahi sai mutane suka zanto kamar basu san wannan ayar ba, sun manta, sai yau ne suka fara jinta daga bakin sayyidina Abubakar. Daga nan sai kowa ya sallama, eh Allah ya karɓi rayuwar annabi, Allah ya karɓi rayuwar annabi. Sai aka shiga sabani na biyu, ina za a binne shi? To tunda yanzu an yarda ya rasu, a ina za a binne shi? Wadansu suka ce a kai shi Baqi, wadansu suka ce a kai shi masallacinsa. Nan ma sayyidina Abubakar ya kawo hadisi, yace annabi da kansa sun yana da rai, ya ce Allah baya karɓar ran wani annabi face sai an binne shi a daidai inda ya karɓar sa, ba a cirawa da shi ko ina. To aka binne shi a ɗakin Ummu Aisha. Ma'ana dai, ko shakka babu wannan, an fahimci fiqhun sayyidina Abubakar cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai shine shugaba, dukkan abin da shugabanci yake nufi shine shugaba. Komandan yaki, halifa, amirul mu'minin, zaka ce masa duk abin da kake so ka bayar na muƙami, na ɗaukan nauyi, manzon Allah ya ji ya gani. Limami a Idi, limami a kamsar salawati, limami a Juma'a sallallahu alaihi wasallam, a kawo hari garin Madina kafin mutane su farka daga barci, su je su ga ina ake kai harin, ko sun ji wani ƙara sun ɗauka hari aka kawo, sun fita su je su ga me ke faruwa, sai su ga annabi yana kan hanyar dawowa. To in ya je ya ga me ke faruwa, yana cewa lam tura'u, ku kwantar da hankalinku, ku kwantar da hankalinku. Ya je ya gano me yake wajen. Shugaba da dukkan ma'anar shugabanci ta tattara gare shi sallallahu alaihi wasallam. To amma wannan baya nuna dawwamar sa, tunda Ubangiji ta'ala ya rubuta kasancewarsa dan adam bil adama, bashar min al bashar, ya rubuta kasancewarsa annabi manzo, irin zai shuɗe yadda annabawa suka shuɗe. Tafiyarsa ba ta nufin mutane su bar addinin, tafiyarsa ba ta nufin mutane su ja baya. Da haka jita-jitar da munafikai suke yadawa, sai Allah ke kiran mummunai, in fa kuka biye musu, to za su ku yarda. In tuti'u alladhina kafaru yurdukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu mawlakum. Allah shine majibincin lamarinku, ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Manzon Allah tsakanin shi da ku isarwa ya isar, kuma kun girmama shi, girmama da ya kamata ku yi masa a lokacin rayuwarsa, kuma za ku ci da girmama sunnarsa da biyayya gare shi har bayan rasuwarsa. Amma ilahantaka da siffofi na rububiyya ke ƙuntattu ne ga Allah. Balillahu mawlakum, Allah ne majibincin lamarinku, wa huwa khairun nasirin, kuma shi ne fiyayyen masu taimako gaba daya. Sai Allah ya ce,
nulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ub bima bihi sultana wa ma'wahum nar wa bi'sa maswa adh-dhalimin.
ubangiji ce sanul kaifi qulubil ladina kafaru ru'ba, da sanu zamu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirta. Saboda me? Bima ashraku billahi, saboda abinda suka taranya da Allah na sanya masa kishiya, ma lam yunzil bihi sultanan, abinda bai saukar da hujja akai ba, domin dukkan shirka kan aibata da hujja. Wa ma wahumun nar, makomarsu ita ce wuta. Wa bi'sa maswa zalimin, tir da makomar azzalimai idan ta zanto ita ce wuta. Allah shi tsare mu. Ayar sanulki, za mu jefa tsoro a cikin ayoyin da suke magana kan yakin Uhud. Ma'ana wannan ya nuna kenan sai an gama yakin za a jefa tsoron, ko an riga an jefa tsoron. Shi yasa waɗansu malamai suka ce sa a nan gurin ba ta cikin babinta. A'a, Allah na nufin na riga na jefa tsoro ɗin ne. Ina fata an fahimta. Amma kuma wani zai iya tambaya ya ce wani tsoro aka jefa a yakin Uhud, ga yanzu ɗazu-ɗazun nan ka faɗa cewa kafirai sun kashe wajen mutum 70 cikin mummunai, ina jin tsoron? A'a, to ai ba ƙarshen faifan yakin kenan ba, muna ban ayoyin ne yadda suka zo, ba mu gama haɗiɗe ayoyin gaba ɗaya ba. Kusan aya 50 ce akan yakin Uhud, har yanzu ko ba mu ƙarasa su ba. In mun ci sa'a mun yi rabi, za ka gane inda aka jefa tsoron. Wato, an jefa tsoro a farkon yaƙi, daidai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina, ya zo ya kakkafa sahabbai sahu-sahu, aka fara yin yaƙi. A wannan lokacin ko shakka babu Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan kafirai. To amma yaya aka yi abin ya canja har ya kasance kafirai sun samu ƙwarin gwiwar da suka yi wa mumunai illa? Shi ne ayar da za mu karanta yanzu, za ta yi bayani. Allah ce mi.
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم wallahu fadlin 'alal mu'minin.
Ubangiji ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'ada, hakika Allah ya gaskata muku alƙawarin da ya muku cewa zai ba ku nasara akan kafirai. Iz tahussunahum bi izni, yayin da kuka rika kashe su da izinin sa, da yardar sa, da iradar sa, da nufin sa. Alhassu a cikin larabci alqatl kenan. Az-zamakshari a cikin tafsiri ce al-qatlu az-zari'a, kisa mai yawa, ba ma wai kadan ba, shine al-hassu. Daga hassa ya hussu ne, babin radda ya ruddu. Iz tahussunahum, yayin da kuka rika kisan su da yawa, bi iznihi, da iznin sa, a farkon yakin kenan. Hatta idza fashiltum, har ya zuwa lokacin da kuka yi rauni, wa tanaza'tum fil amri, kuka yi jayayya cikin umarnin da manzon Allah ya yi muku. Wa asaitum, daga ƙarshe kuka saba masa. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, bayan Allah ya nuna muku irin abin da kuke so ku samu na ganima. Minkum man yuridu dunya, cikin ku akwai wanda suke nufin duniya. Wa minkum man yuridu al-akhirah, cikin ku akwai wanda suke nufin lahira. Thumma sarafakum anhum, sannan sai Allah ya kautar da ku daga kan kafirai. A karan fari kuna cin galaba akan su da kuka saba umarnin annabi, shikenan sai Allah ya kautar, sai reshe ya juye da mujiya. Sarafakum anhum, sai ya kautar da ku daga kansu, ya zanto su ne kuma yanzu a kanku. Walaqad afa ankum, ba komai, ku je Allah ya muku afuwa. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin, ubangiji ta'ala ma'abucin falala ne kan mu'mini. Wato wannan ayar sai take ba da labarin me ya faru. Wato lokacin da annabi ya ajiye waɗanda ake kira adadin sahaban da ya dora suka yi akan dutsen da ake kira Jabalur Ruma, wajen mutum 50 ko nawa makamancin haka, karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubayr, wanda yace ku tsaya kan wannan dutsen, mu za mu shiga cikin fama. Ku tsaya kan wannan dutsen, kada ku yadda ku sauko, ko da kun ga suna mana daukan da shaho kewa dan tsaku, har sai in nace ku sauko. saboda haka sai annabi ya shiga cikin fagen fama shi da sauran sahabbai sallallahu alaihi wasallam. A karan fari kam, kamar yadda wannan aya ta yi bayani, musulmai suka fara cin nasara. Kafin ka ce me, har sai ga gawawwaki wajen mutum 25 cikin sahun kafirai, amma mune ba wanda aka kashe ko ɗaya a lokacin. To saboda haka sai kafirai suka tsorata bisa ga ka'idar sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, suka rinka gudu suna barin makamansu. Wani ya gudu ya jefar da ɗamararsa, za ka ga tunda kafirai ne masu dukiya, wani ɗamararsa ta zinariya ce, wani gidan takobinsa ma gaba ɗaya zinari ne, wani azurfa, kaga kuɗi ne masu tarin yawa. Mutanen can da ke kan dutse da annabi ya ce ku zauna kar ku sauko, sai na ce ku sauko. Da suka ga kafirai suna guduwa suna barin abin nan ɗinsu dukiyoyinsu, sai suka rinka cewa al-ghanimatu al-ghanima, ku sauka mu ɗebi ganima, ku ɗauka mu ɗebi ganima. Abdullahi ibn Zubair ya ce kar ku sauka, manzon Allah ya ce kar mu sauka sai da izininsa, ba su saurare shi ba. Sai suke al-ghanimatu al-ghanima, wadansu suna cewa ai yaki ya riga ya kare, gashi an karkashe su suna ta guduwa, gara mutum zai ɗauki rabonsa kafin ya rasa. Da haka sai suka gangaro daga kan wannan dutsen. Ashe a wannan lokaci Khalid ibn al-Walid yana cikin kafirai bai riga musulunta ba, ya yi kwantan bauna da wata rundunar guda ta daban ta musamman. Abin da yake jin tsoro nan inda manzon Allah ya zo ya sanya waɗannan sojojin, dama nan ne matsalarsa. Manzon Allah ya kare wajen da wajen mutum 50. Da Khalid ya ga sun tafi saukar, sun tafi ɗaukan ganima saura mutum 10, sai ya taho da rundunar yakinsa. Ya gama da wannan mutum 10, sannan ya shiga kuma ya fuskanci musulmai. Musulmai ba makami a hannu suna ɗaukan ganima. Saboda haka sai wuri ya takuɗe da juna, ta yadda ba za ka iya, ba ka iya ganewa waye mumunin wane ne kafirin. Yaƙi ya yi yaƙi kenan. A nan gurin ba musulmi, waɗansu ma har suka riga kashe musulmi ba tare da sun san musulmi ba ne, saboda wurin ya takuɗe gaba ɗaya. Yaman, baban Huzaifa ibn al-Yaman, an biyo shi za a sare shi ko za a soke shi da mashi. Huzaifa ya gani yana cewa abi, 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 babana ne, babana ne, ina ba su ji ba. Cikin sahabbai waɗansu suka kashe shi. Ya ce, yaghfirullahu lakum, Allah ya ji ƙanku, na san ba da niyya kuka yi ba. To a nan gurin ne inda wurin ya rintsaɓe gaba ɗaya. Yanzu wannan abin da ya faru menene ya haifar da shi? Ko shakka babu abin da ya haifar da shi? Saɓani wa tanaza'atun fil amri, ashe saɓani na gadarwa da al'umma, rauni. Shi yasa ake son a kautar da saɓani a cikin al'umma gwargwadon iko. Idan akwai shi a cikin mutane an kasa kausar da shi, to a hana shi tasiri gwargwadon iko. Idan ka saɓa mu akan fatawa, na saɓa maka akan fatawa, ya kasance kai ka gino akan taka ka yi, ni in gino akan tawa in yi, kar in ɗauka tun da ka saba min ka zama abokin adawata, kar ka ɗauka tun da na saba ma na zama abokin adawarka. Yi ƙoƙarin bayyanar da fatawarka a gaban jama'a da dalilan da suke kare ta, ni ma in yi ƙoƙarin bayyanar da tawa fahimtar da dalilan da suke kare ta. Mutane kuma a bar musu alƙalanci, li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina, wanda zai karɓi shari'a ya karɓa da hujja, ya zanto ba tsorata shi aka yi ba, ba zaginsa aka yi ba, wanda kuma zai ɓata ya ɓata shi ma bisa ga hujja, ya zanto ba gajiyawa aka yi wajen ba shi dalili ba, shi ne ya zaɓi ɓata. To amma dan ka saɓa mun na saɓa ma, baya daga cikin adalci fa in zo in ce dole sai ka bina ma, baya daga cikin adalci ka ce dole sai na bina ka. Imam Ahmad ke cewa la yanbaghi lil faqih an yahmila an-nasa ala mazhabihi, bai dace ba ga faqihi da ya ijtihadi ya gano mas'ala, ya gano wani hukunci, ya ce dole sai mutane sun bi abin da ya gano. Ya kyale su saurari na sauran, shi ma su saurari na shi, su ji dalilan sauran, shi ma a ji dalilan shi. Wannan shi ne a yi gogayya ta dalili, a yi musayar yawon baki ta hanyar hadisai ingantattu, amma ba a yi musayar yawon baki ta hanyar zagi, ta hanyar cin mutunci, ta hanyar habaici, wannan bai dace ba. Kuma wannan shi ke gadarwa da al'umma rauni. Kun ga dai Allah ya ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu, a karan fari Allah ya gaskata muku alƙawarinsa na nasara. Iztahussunahum bi izni, lokacin da kuka riga karkace su da izinin Allah, hatta idza fashiltum, har sai da kuka yi rauni. Me ya haifar da raunin? Wa tanaza'atun fil amri, kuka yi sabani cikin umarnin annabi. Annabi ya yi umarni, waɗansu suna cewa abi, waɗansu suna cewa kar abi. Kaga abu na farko kenan, wa asaitum, karshe sai kuka saba din, kuka saba umarnin annabi. To idan ya kasance sabo ɗaya sahabbai a yakin Uhud suka yi wa annabi, sabo ɗaya suka yi na umarninsa, sai da mutum 70 aka yi hasararsu suka yi shahada a yakin, to yau sabo nawa muke wa manzon Allah? Sunnoninsa wanda mun riga mun san sunnoninsa ne, kiri da mu zumun sani, ba mu da kowane irin tawili, ba mu da kowane irin bayani da za mu yi, mun san sunnar annabi, ce ba muka saba, mun tabbatar ya ce kaza, muka ki mun tabbatar ce ku bar kaza muka ki dainawa ashe dukkan wata nasara da abokanan adawa za su ci akan mu mu ne muka dauki mu kullan nasarar a hannun mu muka ba su domin mu ne muka samu muka sabawa Allah muka sabawa annabi sannan suka ci nasara akan mu amma idan muka tsaya kan tafarkin Allah kan tafarkin manzon Allah ba za su ci galaba akan mu ba alƙawarin Allah nan Allah yakan janye ne idan ku kun janye inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine Allah yace wa tanaza'tum bil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba bayan Allah nuna muku abinda kuke so minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wani sahabi yace wallahi lokacin da muka fita in an ce cikin mu akwai mai son duniya ba zan yadda ba sai da wannan aya ta sauka cikin sahabbai ma kenan minkum man yuridu ad-dunya to ya a cikin mu kuma ai mu idan an samu cikin su minkum man yuridu ad-dunya to minna man yi abudu ad-dunya kenan akwai wanda duniyar ma zai kusa bauta ta mutane gaba ɗaya ba ma wai son duniyar kaɗai ba summa farafakum anhum ka jifa da ku ne akan su sai Allah ya canja ya ɗora su akan ku liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku ya lallasa ku ya muku horon kun saba annabi ya muku horon cikin ku an samu wanda suke da rinjayen son duniya ya kamata su rage son duniya sannan nasarar ta dawo sai Allah ce walaqad afa ankum Allah ya muku afa ku je an yafe muku wannan kar da ku sake nan gaba والله ذو فضل على المؤمنين وبنجدي ما ابو تشن فلانا ني اكن ممني سي ايه تغبا
ان تسعدون ولا تنون على احد والرسول يدعوكم في اقراكم فاصابكم بعذابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
وبنجدتي إذ تسعدون تنلوك تندى واتو أينشين تسعدون كتي قوقلون قدوة wala talwuna ala ahadin baku waiwaye maku juya baya ku ga waye yake biye da ku kowa ya ga dan uwansa a guje shi ma zai fita a guje shine tusiduna domin al is'ad shine al ibad guduwa kenan ko nesanta kuke kokarin nesanta daga filin yaki wala talwuna ala ahadin baku waiwaye ma ga wani war rasul ya da'ukum fi ukhrakum manzo Allah yana can karshen baya kun baro shi daga shi sai mutanen da busuce mutum 10 ko 12 ba yana ta kiran ku yana ta kiran su yaya wane mutane suna guduwa fa asabakum ghamman bi ghammin sai ubangiji ya jarrabe ku da damuwa bisa damuwa damuwa tare da wata damuwar waɗansu malami suka ce alba a nan gurin wajen bi ghammin ma'anarta ala ghammin fa asabakum ghamman ala ghammin sai Allah ya ɗora muku damuwa kan damuwa na farko ga damuwar an jiwa waɗansu daga cikin ku rauni an karkashe su na biyu ga damuwar ana yaɗa jita-jitar annabi ya mutu kaga wannan ai damuwa ce kan damuwa shine fa asabakum ghamman bi ghammin ko kuma fa asabakum ghamman bi ghammin sai Allah ya sakanya muku damuwa saboda damuwar da kuka sanya wa annabi tunda yace ku tsaya kar ku sauko daga nan sai kuka sauko in kun saba umarnin sa ai ba zai ji dadi ba zai damu to saboda wannan damuwar da annabi yayi sai Allah madaukakin sarki kuma ya saukar muku wannan abin dan ku damu sakamakon wannan damuwar shine fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum domin kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya same ku ala ma fatakum kai bisa ga abin da ya kubuce muku wala ma asabakum sannan kuma kar ku yi bakin ciki kan abin da ya same ku wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala khabir ne wato ainihin mai ba da labari ne bi mata amaluna dangane da abin da kuke aikatawa wajen likai la tahzanu waɗansu malaman suka ce la din nan wato sila ce ai likai tahzanu alama fataku wato don ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku na nasara shi yasa ubangiji ta'ala ya ɗora kafirai ɗin akan ku a wannan yan mintunan a cikin yaki har suka muku illar da suka yi muku amma kuma idan sun ce haka ne to sai mu ce wala ma asabakum to kuma ya za a ce da wannan ladin ko shakka babu ladin nan tana nan a babinta sai dai suka ce idan an ce likai la tahzanu don kar ku yi bakin ciki to ai sun ga sun yi bakin ciki dan me za a ce don kar ku yi bakin ciki an gane ko don kar ku yi bakin ciki to amma suka ce wannan likai ladin yana da alaka ne da walaqad afa ankum haqiqa Allah ya muku afwa likai la tahzanu ala ma fatakum dan karkure ku yi ta bakin ciki, ga rashin afuwa, ga kuma ba ku samu nasara ba a wajen yaki, sannan kuma gashi an ji muku rauni, ga Allah bai afuwa ba, to sai ya afuwa, to sai afuwar ta mantar da su raunukan da aka yi musu, afuwar ta mantar da su hasarar da suka yi a wajen yaki. Ina fata an fahimta. Ko shakka babu likai ladin nan za ta fi yin alaka da wannan walaqad afa ankum. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ubangiji mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa. Sai ta
ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحض ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
أبنجي ثم أنزل عليكم من بعد الغم. سنن أبنجي يسوكر مكو من بعد الغم باين دامور دكو كسامكم كو أتكي سيسوكر مكو أمانة أمنشي wato tsoro ya kau daga cikin zukatanku, nu'asan har kuka rinka samun gyangyadi da barci. Daya daga cikin sahabbai ke cewa na dauki makami na faga takobina a gabana amma saboda gyangyadi har take kwacewa a hannuna sai na sake daukanta. Ma'ana ka san idan kana cikin jin tsoro baka iya barci, to amma saboda Ubangiji ta'ala ya kwantar da hankalinsu sai ya sa musu wannan nutsuwar da waɗansu ma har gyangyadi suke a filin yaki fa. أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم جنجدا لكي للبي ونساشي لكتكمكم وطائفة أما وتنساشنكما قد أهمتكم أنفسهم سوكا تاسو تائشيس منافقيكنا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية سنا يوى ألا زتو بازتو نقت كيابا زتو إرن نمتانا جاهلية واتو زتن ألا بازيتي مكي النبن سبا zaton Allah ba zai cikawa annabinsa alƙawalin da ya masa ba. Kaga wannan mummunan zato ne ga Allah. Yaquluna suna cewa hallana min al-amri min shay, shin muna da ta cewa ne cikin wannan lamari na yaki? Ma'ana ba mu da ta cewa a cikin lamarin wannan yaki ko a cikin lamarin nasara ko rashin ta. Qul ka ce da su innal amra kulluhu lillah, al-amri gaba ɗaya a hannun Allah yake, nasara ko rashin ta. Yukhfuna fi anfusihim, su munafikai suna boyewa a cikin zukatansu ma la yubduna lak, irin abin da ba sa bayyana maka shi da harshe sai su faɗi da daɗin magana amma a zuci ko mummuna. Yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna, wallahi inda al'amarin a hannunmu yake da ba mu zo nan an kashe mu ba, dan me za mu fito? Wato mabiya Ubay ibn Salul suna cewa to ai da ma an ba da shawara a zauna a Madina, kar a fito, dabarar yaki ka zauna a gari, yanzu gashi mun fito fili inda an bayewa shawara mu ai da ba a fito nan gurin ba. Ga sa haka waɗansu suke da sun ga cewa wani abu ya zo na rashin nasara sai shi ta kawo uzururruka haka haka. Sai Ubangiji ta'ala yake mayar musu da martani, kace qul, kace da su law kuntum fi buyutikum, ko da kun kasance a gidajenku a zaune labara zal ladina kutiba alaihimul qatl ila madajihim wallahi da waɗanda aka rubuta za su mutu yau sai sun fito da kansu sun zo inda nan ne Allah ya kaddara za su fadi su mutu waliyata lillahi ma fi sudurikum ubangiji ya kaddara abin da ya faru ne dan ya jarraba abin da ke cikin zukatanku walimashi sama fi qulubikum ya tace zuciyar ya tabbatar da imani da ikhlasi a cikin ta tayi da babu nifaka kamar da muka faɗa tamhis ajiya walimashi sallahu allazina amaru wa yumhaqal kafirin wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukata ma'ana wannan natsuwa da Allah ya saukar musu sai suka tsaya suka jajirce jaruman cikin su sai suka dawo irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Talha ibn Ubaydullah irin su Hamza ibn Abdul Muttalib irin su Abu Dujan al-Ansari irin su wane ne jaruman su karkatowa manzo Allah kuma yana cikin su ana buga komai da shi ya kalli Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce har be su bi abi anta wa ummi sai ya murmushi yace duk duniya ba wanda annabi ya taba cewa mahaifana su zama fansar ka sai ni irin Sa'ad ibn Abi Waqqas murmushi ya kama shi ya rinka harbi gabas da yamma kudu da arewa sannan kuma ga su wato Talha ibn Ubaydullah wanda gwanin harbi ne da ya ganka da mahi sai ce je ka kaiwa Talha ma'ana waɗansu mazan sun fotso su kai naka ba lallai bane in ka harba ka samu shi in ya harba sai ya samu baya kure haka manzo Allah ya rika kasafin su a wajen yaki yasa wannan yayin nan yasa wannan yayin nan so kuma suna cewa manzo Allah karka hau tudu su ganka yana cewa ba komai cewa manzo Allah kai kwanto idan ka hau tudu su ganka za su harbe ka manzo Allah ku ba ruwan sa sallallahu alaihi wasallam wannan tsayawar da annabi yayi da tsayawar da su Sa'ad ibn Abi Waqqas suka yi su Talha ibn Ubaydullah ita tabe wa sauran jarumai kwarin gwiwa suka tsaya Mus'ab ibn Umair yana rike da tuta aka fille wannan hannun ya rike ta da wannan hannun aka fille sai ya cafe ta da dungu dungu hannun bai bari ta faɗi ba da haka wani daga cikin sahabbai ya ce ina jin da su ake da aka ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila har yayi shahada a wajen Hamza ibn Abdul Muttalib shi ma yayi shahada a wajen wane ne yayi shahada a wajen manyan manyan jarumai annabi sallallahu alaihi wasallam na tsaye ana ta gobzawa tsoron nan dai da Allah ya alƙawari cikin sanriki fi qulubil ladzina kafaru ba sai aka sake jefa shi sai su Abu Sufyan sai ga yaki ya dawo sabo bayan mutanen nan da mun musu illa saboda haka sai aka tsaya aka ja tunga waɗannan suka ware waɗannan suka ware ana kallon juna annabi ya ce kar wanda ya ja da baya kuma yana tsaye sai Abu Sufyan sai suka tsoro sai suka kada raƙuman su sai suka yi baya sai manzo Allah ya tsora Aliyu sai je ka bi su ka gani idan ka gansu akan dawaki raƙuma na bin su to Madina za su je su karkashe matan mu da iyalan mu sai mu kama hanyar Madina idan ka gansu akan raƙuma suna kore dawaki to doguwar tafiya kenan Makka za su gudu Ali bin Abi Talib na lekowa sai gansu akan raƙuma sun kama hanyar Makka kenan bayan sun tafi sai dan ya sake musu wasan sun ce to wai ko me yasa kuka tafi ku dawo mana Allah ya sake jefa tsoro dai ba su dawo din ba kamar yadda ayoyin gaba za su nuna tunan gurin manzo Allah ya rika sa aka da tattaro mutane ana binne su aiwa haka aka rika binne su yana cewa ku binne su kar wanda za a yi wa wanka kar wanda aka sa wa likafani kowanne da yadda yake din nan da jinin sa a jike cewa za a tashi su ran tashin kiyama arrihu rihul musk walawna launud dam launi kamar launin jini amma kuma yana kanshin turare haka aka rika binne su Mus'ab ibn Umair wanda ya fi kowa gata a Makka cikin samarin Makka amma ga cewa za a binne shi ba komai a cikin sa sai wata riga guda ɗaya idan an rufe kansa sai kafafunsa su bayyana idan an ja ta rufe kafafun sai kan ya bayyana manzo Allah ce ku ja ku rufe kan kafafun kuma ku sa ciyawa ku rufe shi haka rijalun sarqu ma ahadullahi kana alayhi Allah ce innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jama'an waɗanda suka gudu cikin ku yayin da jama'o guda biyu suka hadu inna masazallahum shaytan shaytan ne yaso ya zamar da su bi ba'd ma kasabu saboda wani laifin da suka yi na sabawa annabi walaqad afa Allahu anhu ba komai Allah yayi musu afuwa wato wannan ayoyi na nuna matsayin sahabbai a wajen Allah sai a faɗi laifin sai kuma a ce an yafe sai a faɗi laifin sai a ce an yafe masu aqidar shi'a kuma abinda ba sa so kenan a faɗi laifin sahabi sai ai shiru sai su dama zaman dagin sahabi ko kushe shi to amma sai Allah ce walaqad afa Allahu anhu Allah yayi musu afuwa inna Allaha ghafurun halim lalle Allah mai gafara ne sannan mai juriya ne darasi akan yakin Uhud yana da yawa ayoyin gaba wanda zamu karanta insha Allah za su ƙara fayyace mana shi sai mu dakata a dan abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh